Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه مساء البركه انا منا بركه ده wannan yammaci na ranar Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shine daren 28 ga watan Shawwal shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Afrilu na 2025 daga nan garin Kefi ba su suna wannan masallacin ba masallacin Cindaya Musa Alibis shine sunan wannan plaza to masallacin Cindaya Musa Alibis daga nan garin Kefi cikin jihar Nasarawa Allah cikin ikon sa da iyawarsa ya gama fuskokinmu ba tare da mun yi wani alƙawari ko mun yi wani shiri ba idan na taho aiki ne na wani jarabawa daga Zaria kuma sai muka da ƴan uwa su Malam Bukhari su Malam Zakariya su Malam Yahya mun san juna da su tun ba yanzu ba kuma tattaunawa ta kai ga cewa babu laifi a yi haduwa don a yi wa juna nasiha da fatan Allah ya sa albarka a cikin haka muna fata yadda suka hada wannan zama Allah ya sa musu ladan su cikakke a cikin mizaninsu mu kuma da muka taru Allah madaukakin sarki ya bamu irin ladan da yake bai wanda suka taru a wurin da ake ambaton Allah Zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu mutane da su taru a cikin wani daki cikin dakunan Allah suna karanta ayoyin Allah suna kokarin fahimtar su bace shi Allah ya aiko da mala'iku sun sanya musu natsuwa bace sai Allah ya ambace su a cikin mutanen da ke tare da Allah bace sai Allah ya lullube su da rahamarsa muna fata Allah ya mana waɗannan lutufi Allah kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya gafarta mana zunubanmu ina so a takeice in yi mana tsokaci akan wani hadisi cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu sayyidina Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيد وانا حديثي yana cikin Bukhari kamar yadda muka ambata Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tsaya ba hatta yuqbada al-ilmu har sai an danke ilimi wa yakfura zalazilu kuma sai an yawaita yin girgizar ƙasa wa yataqaraba zamanu kuma sai lokaci yayi kusa da juna wa tadhhara alfitan kuma sai fitintunu jarabawa iri daban-daban sun bayyana a cikin rayuwar mutane wa yakfura alharju kuma sai an yi kashe-kashe babu iyaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa al-qatl al-qatl shine kisa kisa ya sake cewa wa hatta yakthura fikum al-mal fa yafidu kuma dukiya ta yawa a cikin mutane hatta kwarara tsakankanin mutane wannan hadisi yana daga cikin alamun nubuwa wato hadisai wadanda suke nuna gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar bayar da labari akan al-ghaibiyat abubuwan da ba a sani ba abubuwan da ba a gani ba ko dai abin da ya shafi wato abin da ya shude na tarihi ko kuma abin da zai zo na nan gaba wannan ya shafi abin da zai zo ne a nan gaba akwai ta riwaya wadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kadaitu da riwayarta wadda kwatankwacin irin wannan ce a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman al-qiyama ba za ta tsaye ba za ta tsayu ba har sai lokaci ya kusanci juna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatakunu sanatu kash-shahri a wayi gari kwanakin shekara su zo su wuce a gurguje sai kaga shekara nan da nan ta zagayo kamar wata guda wayakunu shahru kal-jum'ati shi kuma wata ya wuce sai ya zama nan da nan ya zo ya wuce kamar mako guda watakunu jum'ati kal-jum'atu kal-yawmi mako daya shi kuma nan da nan sai ya kewayo kamar rana daya wayakunu al-yawmu kas-sa'ati shi kuma wuni guda sai ya wuce nan da nan kamar awa daya watakunu sa'atu khatiraki sa'afa shi kuma wuni ko kuma awa guda ta wuce kamar kiftawa ido shi balarabe sai yana cewa kamar giftawan mari kamar an mari mutum cikin sakon ɗaya za a mare ka ce an gama da kai ko to kuma haka zaka ga awa ɗaya ta wuce wannan hadisi yana fassara mana wancan idan muka dauki gabobin tun farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama akwai dauke ilimi wato za a wayi gari kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin wani hadisi daban cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal Allah baya kwace ilimi ta hanyar mutumin da dai yake da karatu sai a wayi gari bai da shi kamar yadda wanda yake da kudi ko yake da mulki ana wayan gari wata rana babu kudin kuma babu mulkin kamar shi ilimi duk wanda yake da shi Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa da sunnarsa baya raba shi da ilimin sai da za a ce kuma daga baya kirjinsa ya wofanta daga ilimi a yana nan da iliminsa amma kuma in ya tashi mutuwa sai ya mutu da kayansa sai ya zamana kuma cewa bayan ya mutu sai alaliba alaliba ba za a ga irin shi ba inna Allah la yakbidu al-ilma tiza'an yantazi'uhu min suduril rijal walakin yaqbiduhu biqabdil ulama Allah yana kwace ilimi daga cikin mutane ta hanyar kashe malamai duk malami idan ya mutu sai a nemi irinsa ko wanda zai gaje shi ko wanda zai kwatanta irin karantawarsa sai a rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa hatta idza lam yabqa alimun a wata riwaya hatta idza lam yubqi aliman ko dai a ce har sai in ya zama babu sauran malami ko kuma ya zama Allah bai bar wani malami ba duk ya gama halakar da malamai sun mutu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki shugabanni jahilai kaga sai aka kira da waɗanda za a riƙa da sunan shugabanni saboda nuni zuwa ga cewa malaman nan shugabanni ne kuma nuni zuwa ga cewa idan mutane suka laluba ba su ga malami ba saboda tsananin bukata zuwa ga malamai dole suka kama ko dole suka gani ko sai su kama ne ku a ce to tunda babu malami a hakura a zauna haka inda ga wani dan jigari jigari sai a taro shi ko a ce shine malami shine ma'ana ittakhadha an-nasu ru'usan juhala mutane za su riko da jahilai a matsayin shugabannin su addini wasu ilu sannan kuma za a dosa yi musu tambaya saboda kullun akwai mustajiddat akwai bukatu iri daban-daban da al'umma suke da su zuwa ga malamai bukata ta karantawa bukata ta fatawa limanci tafsiri sallar gawa ga sunan bukatu iri-iri daban-daban wasu ilu sai a dinga tambayan su fa aftu bi ghairi ilmin sai kuma su dinga ba da amsa ba da ilimi ba da jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadallu sai su bata wa adallu kuma su batar da mutane wannan ya daga cikin alamar tashin alkiyama jama'a ku duba ku ga yadda wannan alamar take kallamu muna kallanta duk wani malami da ya mutu ba a iya mai da gurbin sa sai dai a samu wani dan rabi rabi haka wani dan half done a cigaba da manage shi shi ma wannan half done din yana nan da ya mutu ba za a samu kamar shi to haka za a yi ta yi sai an waye gari babu wani malami sahihi da zaka nema sai a yi ta cigiyar malamai da suka san asalin ilimi na sunna a rasa amma kuma ko ina ga masu da'awar ilimi nan da masu da'awar malanta da masu sa baki a cikin harkar addini to wannan alama ce daga cikin alamun kusantowa alkiyama saboda duk wanda ya samu kansa irin wannan zamani bai sani da cewa a zamanin da yake rayuwa zamani ne da alkiyama ta yi kurkusa ke da wasu zamuna can da ba saboda dole ne mutum ya san cewa ya shiga taitayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa haka nan kuma waye kufurin zalazil kuma za a yawaita wato girgiza ƙasa al'umma za su dosa ganin bala'i na girgiza ƙasa a wurare daban-daban a yankuna daban-daban na duniya kusan kowane lokaci zaka ji an ce wuri kaza an yi girgiza ƙasa wuri kaza an yi kaza an yi kaza wannan ma alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama wanda al'ummar da suka shude gaba ne yanzu ba su gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa waye taqaraba zaman sannan kuma zamani zai yi kusa da juna to shine abinda aka fada a wancan hadisin nabi malamai sun yi sabani game da meye ma'anar taqarubu zaman wasu suka ce ma'anahu at-taqarubul hissi wato taqarub ne abinda ake gani zai zama zamani kusancin shi da juna ya saba da nisan shi da juna da aka sani wato duk da dai kullun awa 24 ne kuma kowane mako kwana 7 ne kowane wata kwana 29 ne ko 30 amma sai kamar ana zurawa da agogo da gudu kuma lura haka jama'a yanzu yau shi aka gama azumi Ramadan amma yau kana jin mun shiga daren 27 ga Shawwal amma sai kaga kamar shekaran jiya ne aka gama azumi har yanzu wani bai saba da cin abinci ba na bayan sallah to yanzu kafin ka ankara zaka ji ana batun aikin haji kafin alhazai su gama zuwa su dawo sai kaga kai ana an shiga sabon shekara 1447 ana shiganta kuma sai kaga ana azumi sura wata uku indai da rai da lafiya kamar yau ne har ya dawo to haka wani abu da zaka lissafa a baya shekaru nan kusa ko shekaru na nan baya yanzu misali da ba yaushe ne ake cewa Buhari zai mai shugaban kasa ana nan ana jira zai ci shugaban kasa za a yi murna za a yi biki yanzu har ya gama shekara 8 har ya wuce har an ƙara wasu shekaru akan nashi ya wuce kamar ma ba a yi ba yanzu kana lissafin ba kwanakin ba aka yi corona aka hana mutane yawo ba yanzu zai wuce wata shekara wajen hudu ake magana ko biyar to suka ce abinda ake nufi shine wannan at-taqarubul hissi zaka ga akan idan ka kana ganin zamani ya rage yawa ya rage fadada idan gari ya waye duk abinda kake so kai kafin ka ankara lokaci ya kure ba gama ba yamma yayi ba gama na jiya ba gama na yau ba idan alƙawari kai yau juma'a kafin ka ankara juma'a ta zagayo haka ne wasu kuma suka ce at-taqarubul ma'anawi wato zamani zai yi kusa ta fuskar ma'ana shine za a cire albarkar da ke cikin zamanin za a waye gari mutane suna rayuwarsu ba albarka saboda haka zaka yi ganin mutum ya shekara 25 30 wani har 40 in ya waiga sai ya ga cewa abinda ya mora a cikin rayuwarsa abinda ya tsururuta gaba ɗaya bai wuce shekara 2 ko 3 ba inda za a kwatanta da mutanen da ne abinda mutumin da zai achieve a shekara 2 3 sai ka shekara 10 baka achieve din shi ba na albarka sai ga abinda wato kwanakin da za a yi ana damuna sai ka ga an yi wata 3 4 ana ruwan damuna amma albarkar ruwan bai kai albarkar ruwan da da ake yi a cikin mako biyu ba. Sai ga an yi ruwan, an yi shuka, an yi komai, amma sai amfanin ya kiyin kyau saboda an cire wa zamanin albarka. Sai ka ga an yi ruwan, an yi ambaliya, amma ruwa yana wucewa an shiga rani, sai rijiyoyi duka su bushe babu ruwa saboda an cire mishi albarka. Sai mutum ya je ya karatu, ya yi digiri, ya yi masters, ya yi PhD, amma nauyin iliminsa bai wuce na ɗan sakandare ba, wannan shekarun da ya ɓata yana karatu duka ba su da wani albarka. Kuma na lura jama'a, sai mutum ya wuna a kasuwa, yana kasuwanci yana samun kuɗi, amma ko rana har yanzu talaka ne shi, har yanzu ba yi da wadata, bai fi ƙarfin buƙatunsa ba, har yanzu ya samu kuɗi amma ba shi da natsuwa saboda rashin albarka. Sai ga da can wani yana da riga ƙwaya ɗaya biyu ta ishe shi sawa, ta ishe shi zama mai mutunci a cikin mutane, amma yanzu yana da riga 30 amma duka basu rufa mai asiri ba, basu rufa mishi al'aura ba. Wasu suka ce shine at-taqarubul ma'anawi, ta hanyar mene? Ta hanyar cire albarkar da ke cikin wato rayuwar, muna daga cikin ma'ana. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi da at-taqarubul ma'anawi ba wai ma'ana ce salbiya ba, ba irin wannan negative ma'ana ba ce, a'a ma'ana ce wacce take ainihin wato ijabiya, shine saurin kaiwa da kawowar mutane. Wai ta ƙarabu zaman yanzu da can idan mutum za shi Makka daga nan garin Kebbi, in yi sallama da mutane to ba sai an gan shi, wani sai shekara uku da wani daga nan ma shi ke nan an rasa shi. Amma yanzu in yadda aka tashi yanzu ɗin nan ƙarfe 8 kafin ƙarfe 12 na dare suna Jidda. Haka da yanzu daga nan za a je Jos, sai an wuna a mota da, sai an wuna ko? Amma yanzu ne babu nan ƙarfe 10 na dare yana Jos ko yana Kaduna. To kallu kuma itisalat ɗin da muke amfani da su na wayoyi. Da in kana da wani saƙo yanzu kana da ɗan uwa yana Kano, an yi muku mutuwa, sai dai a rubuta takarda daga nan a je a sa a post office, ba za ta kai wurin shi ba sai bayan wata ɗaya. Sannan zai samu labarin cewa wani kawun shi ya rasu. Amma yanzu za a iya rasuwa ɗin nan da daddaren nan. Za ka iya riskar da na'iza a Kano ko Bauchi ko Kaduna. Sau da yanzu nan za a ce ai wane ya rasu, ka ga nan ka buga motar ka tafi. To wannan shine zamani yayi kusa da juna, ta ƙarubu zaman. Wasu malamai suka ce suna ganin wannan shine ma'anan ta ƙarubu zaman, wato nisa tsakankanin wurare da lokaci zai yi kusanci sosai, sannan kuma alƙaryu za su haɗe da juna, garuruwa za su matsu juna su cakuɗe har su zama kaman ko ina ma gari ne. Yanzu daga nan in ka bar nan har Abuja za ka duka ya zama gari, daga nan haka shiga cikin central area a Abuja kusan ko ina gari ne, an rasa ma ina ne gari kaza, ina ne gari sun zama unguwanni. Wannan shi ma yana cikin taƙaru, mutane za su yawa, garuruwa za su haɗe, hanyoyin sadarwa za su yi sauƙi, tafiya da ake yi a doki a yi ta cikin wata ɗaya, mota za ta yi ta a cikin awa 8, jirgi zai yi ta a cikin awa 1 da sauransu. In ka tashi daga Kaduna da za ka tafi Lagos sai an yi wata 1 a hanya, yanzu kuma za ka tashi a Kaduna ka hau jirgin sama zuwa Lagos, kadari wanda ya kawo kama a mota bai isa cikin garin Kaduna ma za ka ce mashi ga kana sauka a airport, shi yana cikin Gosulo bai isa cikin garin Kaduna ba, kai kuma kana sauka saboda sauri. Duk wannan dai koma yaya ne, duka dai abubuwa ne sababbi da da mutanen da ba su san su ba. Allah madaukin sarki dai ba Annabi Sulaimana mu'jizar yana sauri a cikin tafiya, wali Sulaimana riha guduha shahrun wa rawahuha shahrun, Allah ya bashi iska yana hawanta, idan ya hau iska da safiya za ta yi tafiyar da ake a wata guda, da maraice ta yi tafiyar da ake a wata guda, so wannan wato yana cikin mu'jizarsa. To yanzu kuma abu ne na kowa da kowa, da ko sai Annabi ne kawai yake yi, Annabi Sulaimana. Yanzu kuma kowa da musulmai da arna da masu kera jirgin da masu hawa kowa yana iya samun wannan falalar, saboda haka abu ya zama gama gari. Da haka yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa zai faru.
mu da muka rayu a wannan zamanin muka gani za mu fa saukin fahimtar abin watakila fiye da manyan malamai da suka yi sharhin hadisin a baya wanda ba su ga wannan ba za ga sai dai su faɗi ihtimali kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari yake cewa ya hatamilu an yakuna al-muradu bi taqarubiz zamani kisrahu ala ma waqa'a fi hadithi la taqumu sa'a sai wancan ya amfani da wancan hadisin da muka ji cewa wato watakila ya zama abinda ake nufi da kusancin zamani shine wancan ma'anar da aka faɗa ta farko yace ala hadha yakunu ma'anahu hissiyan shi sai mu ce ma'anar shi abinda ake gani ne sai ce wa qad yakunu ma'anawiyan wannan fa ya mutu 852 amma saboda zurfin ilimi da gamdakatar da Allah ya ba malamai na sunna yace watakila kuma ya zama wani abu ne wanda yake abstract ba gani za a yi ba kamar yadda muke magana yace fa ammal hissiyu falam yadhhar ba'd a ganshi a aikace ido da ido yace to wannan bai faru ba yace wa ammal ma'anawiyu falahu muddatun mundu zahara ya'rifu dhalika ahlul ilmi wad-din yace na ma'ana din nan yace to fa ya fara bayyana shi na kusancin kwanaki na kusancin watanni yace ko masu ilimi sun fara riska shi amma wannan da muke gani hissi wanda yanzu nan zaka tashi a jirgi ka tafi wani gari kai wani ma haka iskar rana ka tashi daga nan yanzu kana ana hawa jirgi akai tafiyar awa uku kawai sai ka wani gari inda kuma ba irin time din nan bane to wannan kaga hissi ne abu ne da aka gani da ido yace to wannan ba riga an gani ba Allah ya gafarta musu gaba daya da mu da su duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wannan shi ma cikin alam ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da karshen duniya shine kusancin zamani duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ne dan wato idan mun riski abin mu dau izina dan ainihin wato mun shirin gamuwa da Ubangiji ba wai kawai dan mu ji mu yi mamaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tadharal fitan kuma alkiyama ba za ta tsaya ba sai fitintunu sun bayyana fitintunu sune jarabawoyi wana blukum bisharri wal khairi fitna Allah ya ce muna jarabta ku da sharri da kuma alkhairi fitnatan jarabawa daga gare mu galibi da an yi talakin jarabawa yana zuwa ne a cikin abubuwa na damuwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin Allah yace za mu samu ku jarabawa a cikin tsoro da yunwa da ainihin wato tashin hankali da tawaya a cikin abinci da yayin itatuwa da dukiya Allah yace ku yi bishara ga masu ainihin wato hakuri to waɗannan jarabawoyi na rayuwa da suke faruwa da jama'a tsadar rayuwa da kunci da talauci da tsoro da yunwa da shuwagabanni azzalumai da abubuwa su rikirkice mutiyar sai da zai da kanshi ga sanan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi ta ganin fitantunu suna faruwa sai ce ka qit'il laylil muzlim kaman sassan dare mai duhu idan rana ta fadi karfe 6 zuwa 8 daren duhun sa bai kai watakila daga 10 zuwa 12 ba duhun 10 zuwa 12 bai kai duhun 12 zuwa karfe 2 ba to haka dai daren na karuwa duhun shi na karuwa to haka fitintunu za su dinga faruwa ga mumini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan fitina ta faru da mumini sai ya zama gaba daya yanke tsammani daga rayuwa har sai ya ce hadhihi muhlikati wannan dai ta kashe ni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma sai Allah ya yaye mai ita sai Allah ya kawo wata wata fuwaccan fa yaqulu hadhihi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa turaqqiqul fitanu ba'daha ba'dan su kansu fitintunin sai sun maida na bayan su ma kaman ba fitina ba wato aka ga wata fitina sai aka ga ta baya ashe ma dadi ce yanzu da ana kukan cewa Petir ya zama 150 yan aka dinga zanga-zanga ana nan ya zama 500 ana cewa o ashe da akwai arha to yanzu naira 1000 ne da zaka je ka sai abin nan abincinka ko ko kayan abinci tiyan masara 500 yanzu tiyan masara 1000 kaza tiyan shinkafa 100 kaza yanzu 1000 kaza sai kaga kudi masu tarin yawa sun ba su zaka ci abinci ba sai zama waccan fitina ta bayar da ake kuka da ita ashe wasa ce ma shine annabi ya ce wa turaqqiqu ba'daha ba'dan idan wata tazo sai aga ashe ta bayanta ma ba matsala bace idan ta gaba tazo sai aga wannan ma ashe ba matsala bace annabi ya ce har mutum ya dinga cewa to wannan dai ba za mu tsira ba mutum ya sallama yace har wannan sai ta wuce wata take zuwa haka haka ne dan jama'a jibe irin bala'o'in da aka dinga yi a kasan nan watakila tun daga shekara 30 baya zuwa yau kullun abin da ake gani a cikin duniya to na baya mai sauki ne akan na gaba ta kuma za a ci gaba da samun waɗannan bala'o'i jama'a har zuwa busa kahu kar ka taba tsammanin wai akwai ran da za a koma irin yanda ake da late 90s ko early 80s ko zamanin shagari ko irin zamanin ironsi balantana kuma zamanin sadona babu ran da za a koma nan ka kwanta da hankalin ka ba za a koma yawwa wata rana zamanin nan na Tinubu sai an ce ashe ma yafi zamanin da zuwa da hili annabi ne ya fada sai kai dai ka shirya wa lahira kawai ka shirya wa lahira yanzu da sanda kafin wannan Tinubun ya zo Buhari ba cewa ake da kyauta ba amma yanda za a so a dawo da shi ma bane ko to kafin Buhari da haka gullug ba ce ake bai iya ba to da za a gullug yanzu ai sai ai ta salati ana ta sadaka ana cewa alhamdulillah sauki ya dawo zamanin gullug da aka dinga tsine mishi albarka yanzu ana ganin shi mutumin kirki to haka kuma ka sake yin baya kafin gullug sai waye ne kamar kai kafin gullug era duwa ko to haka dai kana yin baya da aka fara demokradiya zamanin Obasanjo wani irin Allah wani rene bai da shi ba to amma yanzu Obasanjo wani wali ake ganin shi to an kai baya ma haka zamanin musamman Abacha Allah ya gafarta mishi sanda Abacha yake mulki 1994-5 zuwa 6 din nan haka ake ganin shi kai wannan irin bala'i ne ina aka nufa da wannan bala'i ashe wani kirki wani abun arziki ne ma ba yanzu da ake kwatantawa to haka zaka ga komai yake jujjuyawa abubuwa suke fitintunu suke zuwa wa mutane wata fitinar da ba a ma santa ba ba a san sunanta ba ba a taɓa jin labarinta ba ko dai cuta ta rashin lafiya ko rashin aminci da tsoro ko talauci da rashin abinci yanzu abinda aka zo aka yi na naira redesign bai da zo da wani sabon talauci mai zaman kanshi ba aka zo aka yi corona ta zo da nata aka yi kaza iri wata wadda ba a taɓa jin labarinta ba sai ta fito kuma haka nan ana nan za a yi ta ganin su to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bushara akan cewa za a yi ta ganin waɗannan fitintunu bai daga cikin fitintunun sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yakfuru alharju kuma za a yawaita alharju a wata riwaya an tambaye shi an ce wa mal harju ya rasulullah sai nuna da wuyan shi ya ce haka alqatla ya nuna kamar ana yanka abu a wuya ce kisa a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a waye gari mutum ya kashe wani shi wanda ya kisan bai san laifin da aka mishi ya kisa ba wanda aka kashe bai san laifin da ya ma wanda ya kashe shi ba a ka'ida ta criminology wato ilimi na sanin halayyar dan adam game da yin laifi akwai ka'ida cewa shi kisan kai duk inda ka ganshi yana da motive yana da wani sababi mai ƙarfi kuma wannan haka yake asalin ɗabi'a domin ɗan gidan annabi Adam da ya fara yin kisa bai yi ba sai da ya zama yana da motive kamar yadda Allah yake cewa watul alaihim naba abnai adam bil haqqi in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhir qala la aqtulannak kaga sai da hasara ta shige shi cewa sun yi aiki an anshi na wane ba anshi na shi ba haka ayyan annabi yaqub alaihi salam me suka ce la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin sai suka ce mene uqtulu yusufa saboda wannan tunanin cewa la yusufa ahabbu ila abina minna ba haka ganin kawai suke ne kisa ba saboda ka dan adam a asalin shi bai yin kisa babu wani sababi mai karfi, shi suke cewa motive. To ana nan, ana nan da zamani ya nisa, a sababin na iya zama ko dai hasada ko kiyayya ko yaƙi ko fashi ko siyasa, dole dai akwai wani sababi da ake ganin wane ana so a kauda shi ya tara wani abu, amma sai aka waye giri kisa ya zama ba sai ka tare mutum kawai ba, haka nan kawai. Wata rana ina je Kano ina jin rediyo a mota, ille kuwa sai na ji ana fira da wani wanda aka kama da laifin kisan kai. Yan sanda suna tambayar shi cewa to kai me yasa ka kashe wani? Wallahi da ka ji Annabi ya faɗa, yace ni ba abin da ya mun. Sai na ce sai ya damu cewa Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ba abin da ya ma kashe, yace ba abin da ya mun, kawai da ƴan anguwan mu da ƴan anguwar su kawai ana faɗa. Keke na fita tsaya da shi a wurin danja, kawai aka ce mun wannan da anguwa kaza ne, yace kawai shine naje na caka mai wuka. Saboda kawai daga anguwa kaza yake, yace ban san shi ba, ba abin da ya mun. Kaga yadda Annabi ya faɗa din haka yake faruwa shi, yadda Annabi ya faɗa. Zaka ji labarin kisa iri-iri. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har akai a wayi gari miji ya kashe mata, mata ta kashe miji, da ya kashe uba, uba ya kashe da, wa ya kashe kani, kani ya kashe wa. Wato mutanen da asali su masu kare junan su ne ma, sai su suna kashe junan su. Yayin da kuma kisa jama'a yana daga cikin munanan laifuffuka mafiya girma a cikin musulunci, wanda wasu malamai tun cikin sahabbai kamar Ibnu Abbasin suna ganin laifi biyu ne wanda in mutum ya mutu yana yin su, in ya shiga wuta ba zai fita ba, maimakon ɗaya da ka sani shirka, wasu suna gwamawa da kisan kai, cewa wanda duk yake mai kisan kai ya mutu bai tuba ba, in ya shiga wuta shi da fitowa har abada. Saboda cikin hadisi al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na ji gun Allah madaukakin sarki ina roƙawa al'umma ta gafara, na roƙi Allah cewa ya Allah ka yafe ma wanda ya kisan kai. Allah ya ce ka fita batun nan ya Muhammadu ba ruwanka. Kuma zahirin Qur'ani ya nuna haka, wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Haka Allah ya ce, wanda duk ya kashe mumini da gangan, to sakamakon shi wutar jahannama kuma dimanta zai yi a ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk yadda za a yi kar ka sake ka je lahira ana binka jinin wani, kar ka sake. Wato duk wani irin laifi da za ka je da shi lahira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya tsaya maka ya cece ka indai ka mutu da imani. Amma in ka mutu ba imani, ba ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai. To haka nan in ka mutu ana binka jinin wani kayi kisan kai. Sai kaga kisan kai jama'a, tare da cewa al'asul game da ayyuka ana gafarta wa mutane kurakurai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ko amma kisan kai ba a gafarta ko kuskure ne, sai an yi kafara, sai an biya diya. Haka Qur'ani da ku mun kutila mazluman faqad ja'alna li waliyyin ma na'aba, wannan ba wa man qatala mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin, wanda ya kashe mumini da kuskure, kamar ka kada mutum da mota ko ka zo ba shi kai niyyar duka ba ka same shi ko wani abu makamanci haka, ran shi ba zai tafi a banza ba, sai an yi kafara na wannan aikin da kai, kuma sai an biya mazowan shi diya na rage musu radadin asarar da ka sa musu dan uwansu ko baban su ko mijin su ko makamanci haka. To amma za a waye gari mutane za su mai da kisa ba komai ba, kamar yadda muke gani yanzu ba. Yanzu jinin mutane kusan za ka iya jinin kaza ma ya fi shi daraja. Saboda haka ba wanda zai kama kaza da ba tashi ba ya yanka. Amma duk inda ka ji labari jama'a kisa ake yi iri daban-daban, ko dai kisa irin wanda ake yi na daba kamar yake faruwa a wasu birane namu, Allah kawo mana sauki, ko kuma irin kisa na kabilanci a yi fada nan da can. Haka nan jami'an tsaro ma su harba su kashe, da zarar an zo ana wutar zomawa da bata kai ta kawo ba, suka ga an ce kawai an yi kisan kai. Wani kuma ma akan checkpoint akan yaƙi ba da cin hanci gora, ba sai a kashe shi. Wani ya zo zai aure mata shi ba ta so, ta kashe shi. wani yayin shi ne suke so ya mutu su ci gado shi ma su kashe shi wani asibiti a je a samu wanda ba su iya aikin asibiti ba su kashe kullun dai cikin kashe mutane yake wannan fa banda wanda masu ababan hawa suke kadewa cikin ganganci kop daya zalaka rai ya zama bai da wani daraja wanda adda zaka iya cewa a tarihin gari kaza ba a taba jin labarin an yi kisa ba ran da ku duk aka yi kisa to ya zama wani babban labari sai ta shanka da mutane kamar da faru da banu Isra'ila ashabul baqara da aka wayi gari aka gagawa kowa hankalin shi ya tashi to da aka tafi gun annabi Musa alaihi salam ana neman ina mafita wai suka zato lafsan faddaratun fiha wallahu mukhrij ma kuntum taktumun sura ya daga cikin alamun tashin alkiyama cewa ta kusanto shine wannan abin da muke gani na yawaita kisa na gilla na rashin ainihin adalci kisa na zalunci kisa na ainihin wato zubar da rayukan mutane Allah mu dauki sarki kuma ya hana aurare mabambanta Allah ubangiji ka tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hatta yakfura fikumul malu fa yafid sannan kuma daga cikin alamun da suke na alkiyama ta kusa shine sai a wayi gari kuma dukiya ta yi yawa a hannun mutane hatta wawwatsu wanda da zaka ga gari ko wuri daga wani da wani mutum daya ko biyu su aka sani masu kuɗi saura kuma duka ya ayyuhan nasu ne idan kuma sai kaga masu kuɗi har kungiyoyi suke da su club akwai sai kaga wata majalisa ta duka masu kuɗi ne kowa ma mai kuɗi ne abinda da ake gani kuɗi ne ya ishi mutum arziki sai ya zama bai fuka sai waya da shi ba ina ko wayoyi ne an gayu wanda sun wuce miliyan 1 da kuma aka ce wani ya da miliyan fa ya zama tajiri sunan shi miloniya ma za a dinga cewa yanzu miliyan sai ka sa ta a jihunka ka shiga kasuwar nan ka kashe ta kafin nan da awa daya da sai ka za ka sai ka za shikenan ka koma ziranka to wannan yawaitar kuɗi a hannun mutane jama'a wanda mutane za su waye gari suna ta'amuli da kuɗi ƙaruna ba bai kai su kuɗi ba kaza ana siyan kadarori da dubban miliyoyin kuɗaɗe mutane suna yin abinda ba a taɓa farkin ma za a yi shi ba da kuɗi to shi ma alamar tashin alkiyama ne wanda da iyayensu da kakanninsu ba su san irin wannan arzikin ba kamar da muke faɗa a ɗazu a da za ka ga riga ta gayu da ake sawa a je biki akwai garuruwan da guda ɗaya ce a ruwa ke wani tun da ya aure yana da babbar riga da yake da ita duk wani saurayin zai aure ita zai ara duk wanda tije idan zai neman aure ita zai ara wata har sai kwaɗon zaman ta lalace an warware an ƙara yin wani sai ta shekara 50 ana amfani da ita amma yanzu wallahi wani bai san adadin kayan shi ba nan da muke magana za ka samu mutum da kaftani 50 yadda ka san zai buɗe boutique na sauran abokinmu da yake da babbar riga irin wannan wala ta fi kala 200 wallahi wataƙila ya jin karatun da yanzu to kaga wannan bala'in ba da ishe ka kawai wacce za ka saka ma bala'i dan sai a sace ba baka sani ba sai ƙannanka ma kuma taka ta ɗauka ta kyauta da shi ba baka ma sani ba kuma kullum ya ga wata sai ya ƙara ɗinkawa kaga mutum shi kaɗai da mota 8 duka na hawa kaga wani da waya 3 yanda ka san ɗan yahu waya guda 3 ko ga mutum ya mallaki gidaje a ce duk an gonan gidajen shi ne duk wannan shi ne ma nan wa yakthuru malu fa yafid kaza an ce mutum ɗaya da trailer guda 100 kaza ko guda 1000 wani yakthuru malu fa yafid ba a taba irin wannan masu kudin ba da to irin wannan yawaita kudaden na kasuwanci da noma da kiwo da aikin gwamnati da sauransu mutane su yi kuɗi da ba su san iyakar shi ba kuma suna ci gaba da neman kuɗi wanda iyayensu da kakanninsu ba su taɓa farkin wannan kuɗin ba kuma su ma iyakarsu da kuɗin sai dai kawai su tara domin kuɗin sun fi ƙarfin ci duk wanda irin wannan kuɗin ya zama bawan kuɗin sai dai dinga bauta musu ya dinga kirga su ya dinga lissafi ya dinga alkinta su su hana shi sakat ya kasa bacci ya kasa ci ya kasa sha wani ma ya kasa yada da kowa akwai wanda ruwa zai iya sha in an miƙa mai sai dauka kashe shi zai saboda kudi to wannan duka cikin alamun tashin alkiyama ne jama'a abin da yake nuna mana shine kiyama ta kusanto kuma wanda masu kun za su gaba da karuwa har kiyama ta tsaya ayin zaka ga masu kun da suke tasowa din za su mai da wadancan ma ashe talakawa ne wanda da ake gani mai kudi bayan shekara 20 musu sai a ga ashe wannan ma ba wani arzikin a zo a gani yake da shi ma kawai barazana yake mutane saboda wasu masu kudi sun taso da suka ninninka shi to wannan ma alama ce cikin alamun tashin alkiyama to ɗan uwa masu albarka abinda nake so mu fahimta shi ne yanzu kun ga dukkan waɗannan alamun mu mun gansu a yanzu da muke rayuwa babu wanda bata bayyana ba ma'ana a wannan zamanin da muke ciki babu shakka muna zamanin ikhtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar alkiyama ta kusa saboda alamun da ake ambata mafi yawan su sun bayyana watakila waɗanda suka rage su ne kaɗan ko kuma waɗanda ake ce musu alamatus sa'a al-kubra manya-manyan alamun tashin alkiyama ɗin nan guda bakwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zaran sun faru to alkiyama ce take bayan su ka'in da na'im irin fitan dujal zuwa Annabi Isa da Mahdi dabbatul ardi yajuju wa majuju da khuruj shamsi min magribiha da cikon na bakwai shine wato khurujin nar ko wani abu makamanci haka in ba na manta ba to waɗannan guda bakwai din wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zaran sun bayyana to alkiyama ce take bayan su gab da gab kusan zaka ce su ne kawai ba su bayyana ba sai kuma ɗaiɗai da ba a rasa ba abinda wannan ke nufin gare mu shine wajibi ne mu shiga taitaye mu mai walahira shi wato mu san me muka zo yi a duniya yaya kuma za a yi mu ci moriyar lokacinmu da muke rayuwa a cikin duniya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihima katirun minan nas ni'imomi guda biyu da dama daga cikin mutane ana musu kamunga wato ana sammatsin su sai lokaci ya kure maka sai damar ta kubuce maka sannan zaka fara fargar jaji shine as-siha lafiya wal farag da kuma samun opportunity to musamman yanzu mu da muke zaune nan galibin mu dalibai ne galibin mu masu neman ilimi ne da sauransu to wace himma muke bayarwa wajen ganin cewa mun yi amfani da lokacin da muke da shi da damar da muke da ita wajen yin abin da zai amfane mu a duniyar nan da kuma abin da zai amfane mu a lahirar mu wato ya zama da cewa kai ma kamar sauran mutane kana da wata mas'uliyya a cikin rayuwarka a matsayinka na mutum musulmi a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na mai kishin addini wace gudunmowa kake ba addininka a dai lokacin da baka san da zaka mutu ko ka faɗi ka zama baka da lafiya ko abinda kake da damar yi ka gagarai na lafiyarka ko arzikinka ko damarka ko makamancin haka sannan kuma yadda lokacin ke wucewa da gaggawa din nan idan baka yi kokari kai abin da zai amfane ka ba zaka waye gane ko kaga cewa lokaci ya wuce baka yi komai ba sai dai ka waiga kaga cewa ka ci shekaru ka dau zamani amma ko baka ga wani abu tangible da zaka nuna cewa ka ci moriyar sa a wannan rayuwar taka ba har wani wanda yayi amfani da damar sa sai yazo akan idanka yayi wani abu da zai amfane shi kuma a dinga cewa yaushe ma wani yazo garin ni wannan yaron ba kwanan nan aka haife shi bane ko ba wanda ce koshi da aka haifa kwanan nan ba yaushe ya hada ta alqur'ani yaushe ya karatu mu da muke nan muna kallon muna kallo to irin wannan fargar jajin tana faruwa da mutane da yawa saboda haka jama'a ina wa kaina nasiha da masu saurare na cewa mu tashi dan ganin cewa mun ci moriyar lokacin mu da rayuwar mu mun yi amfani da abin da muke da shi na dama mun ci moriyar shi positively mun yi amfani shi da shi ta hanyar da za mu ci moriyar sa a rayuwar mu ta duniya mu gyara ta a bisa hali mai kyau na nagarta da kuma rayuwar mu ta gobe alkiyama wanda tace matabbata kan na cika ku da dogon zance har na fara warware junan zancen ina ganin ya dace na jalin zamun zance na anan abinda na faɗa ya zama daidai ina fata Allah ya bamu ladan shi Allah kuma ya bamu ikon aiki da abinda ke ciki Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu ya sa mu gama lafiya ya sa muna cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake karɓan ayyukansu yake gafarta musu zunubansu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.